This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashoshi kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad da London da kuma Niya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangula voahausa.com a duk lokacin da suka so kamo tashar. Masu sauraro assalamu alaikum. Yanzu din ma dai Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Sahabu Imam Aliyu. Muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. A cikin shirin za mu kawo muku tattaunawa da Salisu Shehu Ashakai da shugaban hukumar yaki da yi wa tattalin arzikin kasa zagon kasa, wato Ibrahim Lamurde. Kana muna dauke da shirin rigakafi na Jummai Ali. Sai shirin jaridun Ghana da kuma ra'ayi daga bakin mai shi, amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cika kun labaran. Jami'an Amurka da na Birtaniya suna gaya wa kafofin yada labarai cewa akwai kyakkyawan zaton cewa bam ne ya haddasa faduwar jirgin fasinja na ƙasar Rasha da ya auku a zirin Sinai makon jiya, lamari da ya halaka lahirin fasinjoji mai tanda 24 suke ciki. Wani jami'in Amurka ya ga kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa magaganu da masu aikin leƙen asiri suka saurara ya nuna cewa ƙungiyar ISIS cike da hannun wajen kada wannan jirgi. Ita dai ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhakin haddasa faɗuwar jirgin, sai dai bata fito fili ta nuna shaidar da zai tabbatar da wannan ikirari ba. Amma shugaban Masar Abdul Fattah el-Sisi ya yi watsi da ikirarin na ISIS da cewa farfaganda ce kawai da suke yi da niyyar nakasa tafarkin tsaro da daidaito a Masar. Wani masani kan harkokin gabas da tsakiya wata cibiya da ke nan birnin Washington mai suna David Shanka ya ga muryar Amurka cewa ba zai kasance abin mamaki ba idan aka tabbatar da cewa ƙungiyar ISIS ce ta haddasa faɗuwar wannan jirgi.
Manyan jami'an diplomasiya na Amurka sun ce kashi 85 zuwa 90 na har-haren da Rasha take kaiwa da jiragen yaƙi a Syria sun afka wa ƙungiyoyin 'yan tawayen ƙasar masu sassaucin ra'ayi ne ba ISIS ba. Muƙaddashin sakataren harkokin wajen Amurka Ann Peterson da Victoria Nuland su ne suka faɗa haka lokacin da suke ba da shaida gaban kwamitin kula da harkokin waje a majalisar dokokin Amurka. Amma jami'an soji da na diplomasiyyar Rasha duk sun dage cewa ISIS su ne ke auna har-haren da ƙasar take kaiwa. A zaman na jiya Laraba, shugaban kwamitin El Royce ya ce Rasha ta ɗauki mataki na kai tsaye wajen juya makomar Siriya nan gaba, amma ba abin turba mai kyau ba ne. Muƙaddashin sakataren harkokin wajen na Amurka Victoria Nuland ta ce Rasha tana ɗanɗana kuɗarta a yunƙurin ƙarfafa mulkin Assad. Ta lura cewa Rasha tana kashe abin da ya kama daga dala miliyan 2 zuwa 4 kowace rana domin tafiyar da matakin soji da ta ɗauke ɗauka a Siriya. Ta ƙara cewa idan Rasha ta bi wannan matakin fiye da batun jama'ata za ta ci gaba da yin haka har na tsawon lokaci.
Sakamakon ƙuri'ar neman jin ra'ayin jama'a na baya-bayan nan ya nuna 'yan takara biyu waɗanda ba 'yan siyasa ba ƙarƙashin jam'iyyar Republican, wato ɗan kasuwa Donald Trump da tsohon likitan jinyar kwakwalwa Ben Carson sun yi kunnen doki a yakin neman zaɓen shugabancin Amurka a zaɓen da za a yi baɗi. Ƙuri'ar da jami'ar Quinnipiac ta gudanar a duk faɗin ƙasar a cikin 'yan kwanakin nan ya nuna Trump baki abin magana yana da goyon bayan kashi 24 cikin 100 na 'yan Republican yana gaba da Mr. Carson mai sassanyar magana da maki ɗaya. Ƙuri'ar ta kuma nuna kashi 4 ne kaccal suke goyon bayan ɗan takara da dattijan jam'iyyar suke goyon baya tsohon gwamnan Florida Jeb Bush, wadda ɗan tsohon shugaban Amurka George Bush babba kuma ƙanin tsohon shugaban ƙasa George Bush ƙarami, wadda yake ta ƙoƙarin ya farfaɗo daga rashin taɓuka wadda ya yi a muhawarar da aka yi. A ɓangaren 'yan Democrat a takarar neman shugabancin Amurkan, jami'ar Quinnipiac ta binciken da ta gudanar ya nuna cewa tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ita ce kan gaba da babban tazara kan babban abokin takararta senata mai wakiltar jihar Vermont Bernie Sanders tana da maki 53 cikin 100 yayin da Sanders yake da maki 35.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Ƙungiyar tsaro ta NATO ta gudanar da rawan daji mafi girma fiye da shekaru 10, mataki da shugaban ƙungiyar Jens Stoltenberg ya ce ya aike da sako ɓalo-ɓalo ga ƙasashensu da kuma na abokan gaba. Rawan dajin wacce na tsawon mako uku da aka fara cikin watan jiya, sojoji 36,000 ne suka shiga daga ƙasashe fiye da 30 da suke cikin ƙungiyar da ƙawayenta domin gudanar da horo mai tsanani da aka yi ƙasashen Italiya da Spain ko Andalusia ko Portugal. Stoltenberg ya ce NATO bata neman wata neman tsokana amma shirye muke mu kare dukkan kawayenmu. Stoltenberg ya ce NATO ta gayyaci masu sa ido daga dukkan kasashen da ke cikin kungiyar da kuma kungiyar tsaro ta Turai da kuma wasu kasashe da ke fadin duniya ciki har da Russia zuwa rawar dajin.
An rantsar da sabon Prime Minister kasar Canada Justin Trudeau mataki da ya kawo ƙarshen mulkin masu ra'ayin mazan jiya na shekaru 10 a kasar. Trudeau ya jagoranci jam'iyyarsa mai sassaucin ra'ayi da ake kira LP a takaice ta samu gagarumar rinjaye a zaben wakilan majalisar dokokin kasar inda ta samu kujeru 184 idan aka kwatanta da kujeru 99 da jam'iyyar tsohon Prime Minister Stephen Harper mai ra'ayin riƙau ta samu. Trudeau ya bi sawun mahaifinsa wanda ya riga mu gidan gaskiya wanda ya jagoranci kasar Canada na kusan shekaru 20. Jim kadan bayan da aka rantsar da shi Trudeau ya bayyana sunayen ministocinsa wanda jimlar maza da mata cikin majalisar daidai suke. Ministocin waɗanda shekarunsu na haihuwa ya kama daga 35 zuwa 50 sun yi rantsuwar kama aiki nan take cikin manyan harsunan kasar.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Hukumar yaki da yiwa tattalin arzikin kasa zagon kasa wato EFCC ta ce kotu ce ke kawo cikas ga ayyukanta kamar yadda shugaban hukumar Ibrahim Lamurdi ya shaidawa Sale Shehu Ashaka a cikin hirar da suka yi.
Duk yadda zake in ba kotuna sun yanke hukunci su an daure mutum ba da wuya mutane su amince da yadda ake fada da cinyanci da rasha a kasan nan. Iyakan abinda hukumar EFCC za ta yi shi ne ta kama mutum ta bincike shi ta kai shi gaban kotu kuma za ka ce ne san kotu ta yi abinda ba ta so ta yi ba. Misali James Borin nan ɗaure shi da aka yi a Ingila kusan duk abubuwa da a cikin cajin nan da aka yi masa a nan Najeriya da su aka yi amfani da su yan sandan Ingila suka bincike shi a kai suka karbi takardu da muke da su a nan aka gabatar shi haka aka yanke masa hukunci. To kaga abu ne yana da daurin kai gashi nan kana da wa'innan shedun a nan kotu ta ce ya tafi bai da laifi. Alhamdulillahi abubuwa ina ganin za su canza kwanan nan a kotu da Najeriya wanda zai sa yanzu dole in aka kai magana a gaban kotu a saurari kotun rana rana ana bin juna ba tare an daga ba sai an kare. Zan baka misali case din Prince Abubakar Audu tsohon gwamnan Kogi State. Lokacin da muka kai shi kotu ina jin 2006 aka gabatar da shi gaban kotu a Lokoja amma tun wannan lokacin har yau an gabatar da shi amsar laifinsa ko kare amsa a nan muke.
Tun daga
2006 har zuwa yau abin da ya faru shi ne da aka gabatar da shi gaban kotu a nan shekara na 2006 sai ya ce bai yarda da wasu abubuwa ba ya ɗaukaka ƙara. Aka tafi Court of Appeal daga nan ya ce bai yarda da abin sakamako da aka bayar ba ya aka je Supreme Court. Aka ce a koma kotun da ke sauraron ƙarar bai da hurumin da zai zo har Supreme Court. Da aka koma za a ci gaba da case ɗin kuma sai suka sake ɗauko salon wani abu suka ce shi ma wancan ba su yarda da shi ba. Aka so mu sabuwar tafiya zuwa Court of Appeal aka daga Court of Appeal aka sake koma Supreme Court.
Baka ganin cewa kila ku ne ba ku haɗa takardun bincikenku ba daidai kamar ku kai shi kotu?
Ai wannan bai da nasaba da maganar takardun bincike ko rashin takardun bincike. Wani sai ce maka kawai yana buƙatar a yi masa wani abu sai kotu ta ce ba ta yarda da wannan ba sai ce shi kuma akan wannan zai ɗaukaka ƙara. Ai ba a shiga ma a ga cewa ko takardu da muke da su ko shaidu da muke da su ko bayanai da za mu ba wa kotu zai sa a yanke masa hukunci ko ba a kai ga wannan ba. To yanzu kotu ta ce a dawo a ci gaba da shari'a. Mun zo mun sake shigar da ƙara a shari'a a nan Abuja aka gabatar da shi gaban kotu mun gabatar da shi gaban kotu sai aka yi kusan wata uku ko hudu baya Najeriya a'a bai da lafiya bai da waye daga baya ya dawo aka zo aka je kotu. To yanzu da yake maka magana sun sake yin wani appeal din. To bari in baka misali shi Prince Abubakar Audu 2006 aka gabatar da shi gaban kotu akwai Joshua Daniel akwai Jolin Yami na Taraba State akwai Uzo Ujo Kalu na Abia State akwai Saminu Turaki na Jigawa State akwai Fawishe na Ekiti State 2007 aka gabatar su gaban kotu amma har yau da nake maka magana ba wanda za a ce an samu cikakken ko an kammala shari'a.
Kafin mu ci gaba mu shakata da wannan.
Ya Allah ka mu karo ko Allah mai da na himma.
Ana tare da sashen Hausa ne na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu muna agogo ya ce karfe 2 na tsakar dare da minti 12. Ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraro, kuma barkanmu da sake saduwa cikin wani sabon shiri na rigakafi tambarin lafiya. Shirin da ke fadakar da iyaye muhimmancin suna bari ana yi wa ƴaƴansu allurar rigakafin cututtuka. Ba tare da wani dogon bayani ba ga Nasiru Yakubu birnin Yaro da tanadin da suka yi wa wannan fili a yau.
A lokuta da dama iyaye mata sukan kaurace wajen yi wa ƴaƴansu rigakafi duk da cewa wasu har sai sun fara yi wa ƴaƴan nasu rigakafin, amma sai su ki dawowa domin karasa wa ƴaƴan nasu sauran rigakafin da ya rage. Shin ko menene illar da ke haifar wa yara na kin kammala musu rigakafi? Malama Jummai Umar ita ce jami'ar allurar rigakafi a cibiyar kiwon lafiya matakin farko da ke Dambo, Zaria. Ta shaidawa Yunusa Ibrahim, wakilin gidan rediyo Nagarta, Kaduna, daya daga cikin gidajen rediyon da ake sauraron shirye-shiryen muryar Amurka, irin illolin da ke kawo yara ƙanana.
Illan shi dai na farko, yaro kaga ya kamata a ce yayi, kamar yanzu a ce an bashi, an mishi BCG, an mishi na hepatitis B, an bashi kuma zero dose of EB, kaga zai dawo in 6 weeks. To idan yazo ya dan tsallake kwanakin, kasan har da yanayin zafin jikin yaro ma, yaro ilan ana mashi daga wannan dan lokacin kadan kadan yana tafiya a daidai inda muka bashi, bai san zafin jikin shi ba, alluran ba ta bashi matsala. Amma in yazo ya ketare, wasu kan ketare, wasu har sukan yi wata basu dawo ba. To maimakon yaro an mishi zama kaga an yi mai wancan, an mai wannan, kaga ya dan saba jikin shi, ya dan saba, ba zai ji wahalan abun ba. To kuma an aka mai sai zama kaman wani sabon abranin aka sake maimaita mishi, kaman bai ma taɓa yi ba. Shi ne kawai damuwan da zai samu yaron, amma ba zai iya bashi matsala ba.
Da wani rana, da wani rana kuke duba ƙananan yara ake musu wani rigakafi?
Ranar Laraba.
To ya bayanin kawo muku magungunan wayannan rigakafin, kuna samunsa akan lokaci da kuma yanda ya kamata?
eh muna samun su akan lokaci tunda muna zuwa muna karbuwa ne ai muna zuwa muna karbuwa kuma alhamdulillah mun je karba ba mu samu matsala duk wani abu da muke bukata za mu samu a gurin matakar dai muna amfani da shi anan
to kuye ku gudanar da aikin ku a wannan guri babu wani matsala ku da kuke fuskanta
ko da su kansu iyaye masu kawo yaran nasu suna dan nuna muku wasu damuwa ko ku wani abu makamantan
gaskiya sukan nuna sosai tunda kaga alluran nan akwai wanda akai yakan sa jiki ya zafi dan musamman wannan alluran da ake bada na penta da na pneumonia din nan gaskiya suna da zafi
to a matsayin ki na kwararren masana kiwon lafiya idan yaro aka yi mishi wannan alluran jikin yana zafi wani shawara zaki ba ma iyaye
na farko dai idan aka musu alluran dama muna ba su shawaran su sai ruwan paracetamol wanda za su ba yaron wanda in body temperature din ya sama in suka ba su zai
kasa ba ku badawa sai dai asiya
saboda ba mu da na kyauta mu ma sannan na biyu idan ya zamana jikin yayi zafi sosai za su yi tapi sponge dan sa ruwa a towel haka a bibbi jikin yaron haka a dinga bi da shi sannan a ba shi wannan ruwan paracetamol din kuma gurin yakan danyi swelling haka to idan ya swelling zamu ba su shawaran su dan samu ruwan sanyi ba kankara ba ruwan sanyi za su dinga dan sa mai sanyi sosai a gurin saboda wannan swelling din zai dan sauka ba a so a ce wai ai ta yawan jagulgula yaro haka idan wannan ruwan sanyin bai yi ba idan aka je ma yaro wanka ruwan dimi za a dinga dan sa ana dan mulmula gurin zai koma ya ware idan ya zama ne ya fi karfin haka din gurin ya zama kumburin ya fi haka idan suka zo mu kuma za mu iya tura su gaba
shi ma Dr. Paul Manya Dogo babban sakatare a ma'aikatar lafiya ta jihar Kaduna kirayi ga iyaye da ƙara jajircewa wajen raba yara da cututtukan da ke masu illa ko halaka su a cewar sa rigakafi fa yafi magani
eh kware da gaske kaga da yanzu a nan Kaduna ko da ke Najeriya duka gabaki daya jihar amin a kasar mu Najeriya mun shekara 1 kenan bamu ga wannan wani yaro ya kamu da wannan ciwon ba mu kuma nan Kaduna yanzu mun jera watanni har 32 bamu sami wannan cuta din ba wani zai ce shin to menene shin inna wato babu karimi bane idan aka ce yaro cin shan inna ya nakasar da shi kaga ba zai iya abin da sauran yara ke yi ba akwai ayyuka da dama ba zai iya yi ba wato dai an gurgunta da shi a rayuwa gabaki daya to kaga haka din bai kamata ya zama ba so I zan ce gaskiya kulliya ta biya kudin sabulu saboda me Allah kadan ya san yara nawa ne ya kamata da sun gurgunta amma ba su yi ba ka gane ko so kuma wannan abu ina roƙon jama'a mu daure in Allah ya da za mu ci nasara don yanzu ka ga an shekara ɗaya a ƙasa duka babu polio idan mun kai baɗi kuma shikenan ana maganan za a cire mu daga kasashe masu wannan polio ɗin idan haka kuma ya faru kaga sun mu bi wannan kudade da yake kashewa kan polio ya koma kuma wani bangare na kiwon lafiya wanda dukkan mu zamu amfana da shi so kokarin nan da haɗin kai da jama'a suke muna roƙon su ci gaba da bada haɗin kai look wannan abun da ake ba yadda za a yi a ce ana so a cutar da mutum abu ne ake don mu sami ginuwa so mu ƙara hakuri mu ƙara haɗa kai mu ci gaba da wa shugabannin mu addu'a in Allah ya da duk zamu sami dacewa abinda zan roki iyaye kada mu yi abu wanda gobe yaran nan za su yi kuka da mu yace inda iyaye na sun bar aimin wannan da bana cikin wannan hali kaga ba karamin abu ne so ina roƙon su mu haɗa kai da gwamnati mu haɗa kai da jami'an kiwon lafiya mu ga cewa ba polio kaɗai ba ai shi rigakafi din a cututtuka da yawa da ana ma yara rigakafi mu haɗa kai ana yi saboda me mu gina yaran mu domin gobe dan Allah ina roƙon mu haɗa kai da hannu mu haɗa hannu da gwamnati don mu taimaki yaran nan su domin su ne shugabannin mu su ne manyan gobe
Dr. Paul Manya Dogo babban sakatare a ma'aikatar lafiya ta jihar Kaduna wakiliyar mu Amina Abdullahi Girbo dake Bauchi ta ba mu labarin taron wayar da kai ne
kungiyar CHR wato Community Health Resources Initiative ta gudanar da taron karawa juna sani a Kaduna inda ta zanta da shugabannin kungiyoyi da yan jaridu dake Bauchi da Kano domin yin nazari da kasafin kudin da gwamnatoci suke aiwatarwa da kuma irin tasirin da wannan kasafi yake haifarwa a fagen kiwon lafiya. Balkisu Ado Zango ma'aikaciya a CHR ta yi karin haske game da taron.
Kusudin wannan taron shine domin a karawa juna sani domin an tara yan jarida, an tara ma'aikatan gwamnati, an tara ma'aikatan lafiya da kuma kungiyoyi masu zaman kansu domin me? Domin a ga cewa hubbasan da gwamnati take akan allurar rigakafi. To ana dan samun dan matsaloli kadan kamar wani sign ana gwamnatoci suna samun cikas wajen bada wannan abin da ake cewa tripartite funding din nan. Kudi ne cunkus kudin haɗin gwiwa da ake bayarwa tsakanin gwamnati da dangote da kuma kungiyoyin lafiya gabaki daya wanda suka zo gabaki daya suke yin aikin wannan rigakafin. Sai kaga wani sign kafin gwamnati ta samu ta fitar da wannan kudin ana samun cikas ko ana samun daukan lokaci ko kuma wani daga cikin su baya bayarwa akan lokaci. Shi kuma rigakafin yara kamar yadda Turawa suke cewa is a cost effective way, hanya ce mafi sauki wanda za a rage mace-macen yara kasa da shekara 5 daga mutuwa wato da kuma yana kare su daga cututtuka kanana-kanana gabaki daya. Kuma an ga muhimmancin cewa gaskiya tunda aka fara wannan haɗin gwiwar na gwamnati da kamfanoni masu zaman kansu da kuma kungiyoyin lafiya na duniya an samu ci gaba sosai. Dai a wannan shekaran Najeriya ta fita daga cikin kasashen da suke da polio a Afrika. Disabilillah da ba don wannan hubbasan da gwamnati ta yi ba kaga ai da a shekarun baya da suka wuce ko in ce suka shude abun ba haka bane labarin ya sha bamban. Amma yanzu an yi haɗin gwiwa a cikin jihohi tare da masu gari da sarakunan garurrukan da ake duka gabaki ɗayan sarakuna ma daga kananan hukumomi daga ma shi kansa ma masarautan gari ko a ce irin Kano ko Zaria ko Bauchi ko wani gari kai zuwa kananan hukumomi har cikin al'umma ma wanda suke zaka ga koda akwai dakaci ko mai unguwa yanzu an samu haɗin kai da su kuriti wato jami'an tsaro da kuma al'umman gari sun karbi wannan abun kuma ana inganta aikin kuma ana ganin cewa ana aikin haƙiƙa mutane suna fita ba za a ce dai gabaki ɗaya 100% ake samun karbuwa ba amma dai an samu ci gaba sosai.
Balkis Ado Zango ma'aikaciya a CHR dake Kano kenan. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Abin da ya sauka kenan. A madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin, Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake gayyata ko a makon gobe idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shiri na rigakafi tambarin lafiya.
To madalla Allah ya ƙara mana lafiya. Yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri da sharhin jaridun Ghana.
Dan fara shirin jaridun ne da jaridar da Chronicle inda jaridar ta ce ta tattara wasu labarai da ke nuna cewa jirgin ruwa mai bada wutar lantarki mai karfin megawatt 225 da Ghana ta sayi daga kasar Turkiya bai taso daga kasar Turkiyar ba kamar yadda ake yada jita-jita cewa nan da kwanaki biyu injin zai isa gabar tekun Ghana a garin Tema inda aka tanadar ba jirgin ruwan ya tsaya. Jaridar da Chronicle ta ci gaba da cewa an janye jirgin ne mai girman wata babban kasuwar zamani a birnin Accra aka maida jirgin wani bangaren gabar tekun Turkiya kiyan don wasu banyan jirage ruwa kuma su zo su tsaya a wurin bayan an yi bukin kaddamar da jirgin amma ba ya tashi zuwa kasar Ghana bane. Jaridar da Chronicle ta ce da aka tuntubi ministan wutar lantarki Dr. Kwabena Donko akan wannan batu sai ya ce a nemi karin bayani daga jami'in hulɗa da jama'a na hukumar sa wanda shi jami'in ba shi kusa. Ita kuwa jaridar Telegraphic ta rawaito kira ne da karamin ministan ilimi Samuel Okudzeto Ablakwa ya yi wa shugabannin ɗalibai da su kwantar da jijiyoyin wuya akan takaddamar su da makarantunsu akan su biya kuɗin wutar lantarki. Jaridar ta ce dangane da rashin biyan kuɗin wutar lantarki ma'aikatan wutar ta ƙasa ta fara yanke wutar lantarki a wasu jami'o'i na ƙasar wanda hakan da ya yi sanadiyyar wasu makarantu suna buƙatar ɗalibai su biya kuɗin wuta. Su ko ɗaliban sun tada ƙayar baya cewa ba za su biya kuɗin wutan ba. Jaridar Telegraphic ta ce a ranar Talata ce ƙungiyar ban suka shigar da kara ga hukuma akan wannan batu inda kungiyar ta dalibai take cewa idan aka tilasta wa dalibai su biya kuɗin wuta zai ƙara musu wudawaniyar kuɗi da suke fama da ita. Idan muka leka jaridar Ghanaian Times, za mu ga ta rawaito labarin wani taro da wata kungiyar ƙasa da ƙasa ta ba da shawarwari a kan zuba jari ta Synergy Global Holdings da ta shirya a birnin Takoradi da ke jihar Yammacin Ghana tare da haɗin gwiwar hukumar kuɗi akan bunƙasa hudan sashen jama'a da na masu zaman kansu. Jaridar ta ce wannan taro da ke da manufar samar da ci gaba a Ghana da wasu ƙasashen Afirka ya samu halartar jama'ai daga kungiyar ta Synergy Ghana da jami'an hukumar kuɗi da ministocin jihohi da sarakunan gargajiya da kuma masana a fannin bunƙasa sashen 'yan kasuwa da manyan masana'antu. Jaridar Ghanaian Times ta ce shugaban na Synergy na ƙasar Ghana, N.A. Kwabla, ya ce wannan taro dai zai mai da hankali ne wurin haɓaka hulɗar gwamnati da 'yan kasuwa. A ɓangaren siyasa kuwa jaridar Delegar ta bugo cewa babban jam'iyyar hamayya ta NPP ta sake miƙewa kan kafafunta, wanda a cikin wannan lokaci dai ta shiga cikin wani hali sakamakon cece-kuce da ya ƙi cinyewa a cikin jam'iyyar. Jaridar ta ce helkwatan jam'iyyar NPP dai ya zama dandali ne na farin ciki a lokacin da kwamitin shugabannin jam'iyyar na ƙasa da kuma kwamitin zartarwa suka yi zama a nan helkwatan bayan jam'iyyar ta tsike tsohon shugabanta Paul Afoko. Jaridar Delegar dai ta ce kimanin mambobin kwamitin shugabannin jam'iyyar na ƙasar 95 a cikin 120 suka halarci wannan taron wanda ya zama tamkar abin tarihi tun lokacin da aka zabi tsohon shugaban wanda ake mai zargi da rashin kira a yi zama. Jaridar ta ce abin al'ajabi shine babban sakataren jam'iyyar bai je taron ba don kin amincewarsa da tsige tsohon chairman jam'iyyar Paul Afoko wanda aka tsige shi a makon da ya gabata.
To madalla yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana.
Allah fatan Hausa ya harke ku. Shin an naɗa shi ne, an zaɓe shi na domin ya zo ya zama mada kutumi ko kuma ƙarshe kamar abin ga da Hausa ake cewa burtu don Allah don an gada Allah kutum tuɓo ne shi, saboda mun ji shi ya yi shi babu ƙwalab babu zaɓa. Bai kamata a ce an zaɓi mutum ba, a ce an turo kuɗi ya gobe an turo kuɗi jibi mutum yana zaune kamar wanda kamar casu bai ci ji tulu ba, don Allah don an gada Allah kutum tuɓo ne shi, saboda mun ga a ainihin hukumar shari'a da ta yi shari'a ta yi shari'a cewa ta yarda da shi, ta tantance shi, ta bar shi domin ci gaba da mulkin jihar Kebbi. Mun san cewa ba sai muna adalci ba, saboda wallahi sun sani cewa a cikin yanzu ba gudu kowa sani tsohon barawo ba. Don haka muna kira da Yesu don Allah don annaban Allah su dan ka ayyuka na kwarai su zaka jijima.
Assalamu alaikum Voice of America, sunana Alhaji Usain Sabo, ni dan Bauchi ne a Najeriya, ina zanna a nan California. Ina so ne magana ga shi shugaban kasa da Allah ya bashi Muhammad Buhari, da kuma taya shi cewan yana so ya yi fighting na corruption a Najeriya. To abubuwan da ni nake son faɗa a yawan abubuwan da na gani a zamana a ƙasan Turawa. Yanzu misali dai ina da shekara wajen 6 a Ingila, na dawo Amerika yanzu ina da shekara 25 a nan. So na ga wasu abubuwa da yawa da na ga zai iya taimakon ƙasarmu zancen rashawa da hanci da rashawa idan wa'annan abubuwan za su faru. Kamar wajen shi ne na ɗaya, wajen kwana a tabbatar kowa ya samu gun kwana isasshe, wanda shi ne gun kwana na manto da ruwa da wuta, sai kuma karatun education na makarantun yara, sai kuma abinci ya zamanto kowa ya samu wadatun abinci.
To madalla yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan karo a taƙaice.
Jami'an Amurka da na Birtaniya suna ga kafofin yada labarai cewa akwai kyakkyawar zaton cewa bam ne ya haddasa faduwar jirgin fasinja na ƙasar Rasha wadda ya hadari a zirin Sinai makon jiya. Ƙasar Masar ya halaka illahirin fasinjoji mai tanda 24 da suke ciki. Manyan jami'an diplomasiya na Amurka sun ce kashi 85 zuwa 90 na hare-haren da Rasha take kaiwa da jiragen yaƙi a ƙasar Siriya sun afka a ƙungiyoyin 'yan tawayen ƙasar masu sassaucin ra'ayi ba ISIS ba. Sannan sakamakon ƙuri'ar neman jin ra'ayin jama'a na baya-bayan nan ya nuna 'yan takara biyu waɗanda ba 'yan siyasa ba ne a jam'iyyar Republicans, Donald Trump da tsohon likitan jinyar ƙwaƙwalwa Ben Carson, sun yi kunnen doki a yaƙin neman zaɓen shugabancin Amurka a zaɓen da za a yi baɗi.
To madalla yanzu a nan muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai can an jima da ranar ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman shi Sahabu Imam Aliyu wanda ya tallaba min domin shirin ya kai gare ku, da Cubahiro Diodone da ya bada umarni, sai injiniyanmu na wannan lokaci wato injiniya Jim Cook, ni Ladan Ibrahim Awa ke cewa sai an jima ku.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.